Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sanar ila yau muna nan a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna wato kodoshe akan shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 23 ga watan Fabrairu shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya. Ga kanin labaran duniya.
A Nijar sakamakon farko na zaben shugaban kasa ya nuna shugaba Muhammadu Isu yana kan gaba amma tuni ƴan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce shugaba Pierre Nkurunziza na Burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin ƴan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Yau Talata Siriya ta bada sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da Amurka da Rasha suka gabatar wanda zai fara aiki a sabar mai zuwa.
To dangane da zaben na Nijar har ila yau ko a wani hali ake ciki a yanzu?
Yanzu dai hukumar zaɓe na ci gaba da bayar da sakamakon da ke shigo ta sannan a hankali, inda a wajejen karfe 2 na azahar ta bayyana sakamakon wasu daga cikin mazaɓin yankunan Zandar da Doso.
Za kuma ku ji cewa ministan cikin gidan Najeriya ya kai ziyara ƙasar Kamaru. Za ku ji maƙasudin wannan ziyara, sannan Halima Jumrau za ta zo mana da shirin noma. Amma da farko bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jamhuriyar Nijar sakamakon farko na zaben shugaban kasa ya nuna shugaba Muhammadu Isuhu yana kan gaba amma tuni ƴan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako. Sakamakon idanar da hukumar zaben kasar ta bayyana a safiyar yau Talata ya nuna shugaba Isuhu yana kan gaba da kimanin kashi 40 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, yayin da ɗan hamayya Hamma Ahmadu yana da kashi 29 cikin 100, sai kuma Saini Umaru yana da kashi 12 cikin 100. Sakamakon zaben ya shafi gundumomin zabe 20 ne daga cikin gundumomi 308 na kasar. Gamayyar jami'in hamayya tuni ta yi watsi da sakamakon da cewa magudi ne kawai aka yi. Shugaban gamayyar ta ƴan hamayya Ahmadu Sise ya faɗa yau Talata cewa gwamnati ta kafa dubban rumfunan zabe na ƙarya domin ta murɗa sakamakon wannan zabe. Shugaba Muhammadu Isu yana neman wa'adi na biyu wasu shekaru 5 tare da alƙawarin zai murƙushe mayakan sa kai masu ikirarin Islama, sannan ya haɓaka ƙasar Nijar wacce take cikin jerin ƙasashen duniya mafiya talauci.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce shugaba Pierre Nkurunziza na Burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin ƴan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar, wanda ya ɗauki kusan shekara ɗaya yanzu ana gwabzawa. Mr. Ban ya bayyana hakan ne yau Talata bayan da ya gana da shugaba Nkurunziza da shugabannin adawa da kuma ƙungiyoyin al'umma a ƙasar ta Burundi. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya ya ce duka sassa a rikicin siyasar ƙasar sun amince za su shiga tattaunawa da kowa da kowa da zai shiga wannan ganawa. A lokacin wata hira haɗin gwiwa da 'yan jarida tare da shugaba Nkurunziza, Mr. Ban ya ce tilas ne shugabannin siyasar Burundi su yi ƙarfin zuciyar cimma matsayar siyasa. A nasa jawabin, shugaban na Burundi ya ce a shirye yake ya gana da shugabannin hamayya kuma zai sako fursunonin siyasa a zaman wani matakin nuna halin dattaku. Mr. Nkurunziza ya ce kowa ya san cewa al'ummar Burundi sukan haɗa kai idan aka zo ga batun tattaunawa. Mun nuna wannan hali namu na da sanarwa da muka bayar ta sake fursunoni 2000 amma banda waɗanda ake zargi da tayar da fitina a cikin ƙasa. Ziyarar da Mr. Ban ya kai ƙasar ta zo ne wata guda bayan da wata tawaga kwamitin Majalisar Dinkin Duniya ta kai ziyara ƙasar domin matsin lambar ganin shugaba Nkurunziza da ƴan hamayya sun fara shawarwari. Burundi ta tsunduma cikin rikicin siyasa da tarzoma tun cikin watan Afrilun bara, lokacin da shugaba Nkurunziza ya nemi takara kuma ya lashe zaben da dama da wasu suke kallo wato matsayin ya saba doka.
Yau Talata Siriya ta bada sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da Amurka da Rasha suka gudurta wanda zai fara aiki a sabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Wata sanarwa da gwamnatin kasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojin kasar za su ci gaba da fafatawa da suke yi da kungiyoyin ISIS da kuma Al-Qaeda waɗanda suke alaƙa da su. Shirin tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka gabatar bai shafi waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci ba, kuma duk wata ƙungiya an ba ta wa'adi zuwa Juma'a ta bayyana matsayarta kan wannan yarjejeniya. babbar gamayyar kungiyoyin yan hamayya je Litinin ta bayyana cewa ta amince da shirin tsagaita wutar muddin da ya amince da bukatar da ta gabatar na janye dukkan kawanya da aka yi wasu rare da kyale jigilar kayan ayyukan ceto da agaji da kuma kawo karshen jefa bomba mai kamfarar hula a cikin wata sanarwa ta hadin gwiwa da suka fitar je Litinin Amurka da Rasha sun ce karkashin shirin tsagaita wutar sassa da suke gaba da juna za su takaita amfani da karfi ne kai wajen kare kansu idan kai musu hari haka nan duka sassan za su amince ba za su hana kungiyoyin da suke aikin jinkai da agaji walwala zuwa sassan da akai wa kawanya ba
labaran nan zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to a siyasar Amurka kuma hamshakin attajirin nan Donald Trump wanda ya samu nasara a zabukan share fage da akai a jihohi da suka wato suke are musu gabas da kuma kudu musu gabashin Amurka yanzu yayin kuro na samun nasara daga wato yammacin Amurka a yankin da jam'iyyar Republican za ta yi a Atlanta a jihar Nevada sakamakon kuri'ar jiyan neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna Trump yana kan gaba da sauran abokan takararsa da kamar kashi 40 cikin 100 yayin da ƴan majalisar dattijai biyu wato Marco Rubio da Ted Cruz suke fafatawa na zama na biyu kowanne daga cikin su yana da kamar kashi 20 cikin 100 samun nasara a zaben da za a yi a yau a Nevada zai baiwa ƴan takara kwarin gwiwa zuwa lokacin da za a yi zabe ranar 1 ga watan gobe wato mako 1 nan gaba inda kusan sulusun jihohin Amurka za su gudanar da zaben fidda dan takara Marco Rubio wanda shi ba kamar Trump da Cruz ba waɗanda sun samu nasarar lashe wasu jihohi ya samu goyen bayan wasu jigajigan jam'iyyar Republican gabanin zaben na Nevada cikin su har da tsohon senator kuma dan takarar shugabancin Amurka Ted Cruz
magoya bayan kamfanin Apple kan kin amincewa da buƙatar hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta gabatar masa na neman ya bude wato na neman ya bude wata wayar wadda ake zargi da kisan gilla suna shirin za su gudanar da zanga-zanga a biranen Amurka fiye da 40 ciki har da helkwatar hukumar ta FBI da ke nan birnin Washington wata kungiyar kare yancin amfani da kayayyakin fasaha tana shirya zanga-zangar a kantinan Apple a wurare kamar birnin New York da San Francisco da birnin Minneapolis da kuma Hong Kong da London kungiyar ta ce tana da matukar muhimmanci a kare sirrin mutane domin mutane ba su da sauran tabbaci muddin gwamnati ta samu nasara a gwagwagwa da take yi da kamfanin na Apple hukumomin Amurka suna neman Apple ya bude wayar da Sayyid Rizwan Faruk ya yi amfani da ita shine mutumin tare da matarsa Tashfin Malik suka kashe mutane 14 bara a birnin San Bernardino dake jihar California
to labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC mu fara ne da Kamaru inda ministan cikin gidan Najeriya ya kai ziyara kasar ta Kamaru a wani mataki na ganin yadda kasashen biyu za su hada kansu wajen tunkarin matsalar yan gudun hijira da rikicin Boko Haram yarba da muhallansu ga wakilin muryar Amurka Muhammad Awul Garba da karin bayani
Ministan cikin gidan kasar tarayyar Najeriya Abdulrahman Bello ya kawo ziyaran aiki na kwanaki biyu a kasar Jamhuriyar Kamaru anda ya gana da shugaban gwamnati kuma Prime Minister kasar ta Jamhuriyar Kamaru Mustapha Philemon Young a ofishinsa dake fadan kasar Yaounde anda suka yi tattaunawa kan yanda yan gudun hijiran kasar ta tarayyar Najeriya ke jibge a arewacin kasar a kauyen Minawawa a jihar Arewa mai nisa yawancin yan gudun hijiran dai sun tone daga jihohin Arewa maso gabas na kasar ta tarayyar Najeriya musamman ma daga jihar Adamawa da jihar Borno Najeriya anda akalmun lissafi suka nuni da cewa jama'a sama da 40,000 ne zuwa 50,000 suke nan jirgi a wannan kauyen na Minawawa 18,000 daga cikin su maza ne bayan sun kammala tattaunawar su ne da Mr. Philemon Yang sai ministan cikin gidan na kasar tarayyar Najeriya Abdulrahman Bello da tawagarsa suka zarce ofishin ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru Rene Emmanuel Sadi anda suka sadu da ministan harkokin kasashen ketare na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Jean Belembele da babban commissioner yan sanda na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Martin Bengangele tattaunawar nasu dai ya dauki lokaci mai tsayi kuma sun yi maganan yanda kasar tarayyar Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru za su hada karfi da karfe domin mayar da yan gudun hijira jihohin su wadanda yakin Boko Haram ya raba su da mahallan su minister Abdulrahman Bello yace yayi matukan yabawa kasar Jamhuriyar Kamaru wajen irin kokari da ta yi domin karban yan gurin hijiran kasar ta tarayyar Najeriya kuma yace
the government has done very well to make sure that
Dama kasashen biyu suna da kyawawan alaka na zamantakewa a tsakanin juna. Ministan da ya juya ta bangaren ministoci kuma Abdulrahman Dello ya ci gaba da cewa
we very much appreciate the efforts of the Cameroonian government for making it home for them for now with the facilities provided.
Na yabawa kasar jamhuriyar Kamaru wajen irin wannan da taku da take nuna mana na taimakawa yan gudun hijiran mu da yakin Boko Haram yar wasu da mahaifansu, kana Minister Bello yace
there's an ongoing arrangement to ensure that these refugees are repatriated back to their homes.
Wannan al'amura na yan gudun hijira dai zai dauki dogon lokaci kafin mu cimma matsaya domin mayar da yan gudun hijiran jihohinsu na aihuwa. Minista zai ci gaba da ziyarar nasa ne zuwa ƙauyen da yan gudun hijiran suke jibge a garin Minawawo a jihar Arewa mai nisa domin ganin yanda yan gudun hijiran ke gudanar da rayuwarsu. Shi ma ministan cikin gidan na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Rene Emmanuel Sadi da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke Yaounde na irin tattaunawa wanda suka yi yace
l'idée de mettre sur pied un cadre tripartite. Et c'est dans ce cadre tripartite que nous allons examiner les modalités concrètes de rapatriement de ces populations nigérianes. Le ministre de l'Intérieur du Nigeria a pris donc l'engagement de rentrer au Nigeria, d'examiner le protocole d'accord
mun tabo yanda za a yi kokari mutuga gaya na mayar da wadannan bayin Allah ga garuruwan su. Kuma ministan cikin gidan na tarayyar Najeriya yace zai koma Abuja za su tattauna da masu ruwa da saki ta wannan bangaren domin a mayar da su jihohin su. Ko da yake zaman tsaro na kasar ta tarayyar Najeriya da na kasar jamhuriyar Kamaru sun ce akwai yan ta'adda da yan fashi da makamai akan iyakokin kasashen guda biyu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Alala gaida Muhammad Awal Garba. To sai batun zaben jamhuriyar Niger, yayin da ake ci gaba da kidar kuri'u bayan zaben da gudanar a jamhuriyar Niger, masana sun fara tufa albarkacin bakin su kan irin tsarin da kasar ta bi wajen ganin yan siya, wato yan kasar mazauna kasashen waje sun kada kuri'unsu. Malam Tijani Muhammad Nasir malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Jigawa ya mana tsokaci kan wannan batu.
Wato wannan wani abu ne da ya kamata a yaba kasar Niger, domin kasar akwai kasashenta da suke zaune a kasashe da dama a duniya, kuma na daga cikin irin bakon da suka dinga yi cewa a lokacin zaɓe in yi a dinga ba su wannan damar kamar yadda sauran kasashen duniya da suka ci gaba suke. Kuma da wannan zaɓen ya zo mun ga wannan damar an ba su, kuma ya zama an samu nasara. To amma kuma sai dai a ta wani ɓangaren tana iya yiwuwa wata ko ba yanzu ba ko wata rana a dinga amfani da irin wannan damammakin watakila wajen canza alƙaluman zaɓe.
Yawa, dama ina so na so in tambaye ka dama ce wasu suna kuma korafin hakan kamar wata kofa ce da za a buɗe na yin kamar magudi.
Na'am, tana yiwuwa. Ka san irin demokaradiyyar mu ta nan yammacin Afirka komai yana iya faruwa, musamman idan yanda shugabannin mu suke da san dawama a mulki. To amma idan ya zama to an yi tsari mai kyau, akwai kididdiga na yawan ƴan ƙasa da suke zaune a wannan garuruwa, an san mutum nawa ne suka zama sun cancanta su kaɗi ƙuri'a. Idan akwai waɗannan alƙaluman kuma an kiyaye da kyau, an san mutum nawa ne suke zaune, kuma an san mutum nawa ne za su kaɗi ƙuri'a, da sauran kuma matakai da za a iya ɗauka na hana ainihin canza alƙaluman zaɓe daga irin waɗannan sakamakon da za su dinga fitowa daga wasu ƙasashen. Kaga misali, idan a cikin ƙasa an ga inda baki ya karkata ko kuma ina alƙaluman zaɓe suka karkata, to tana iya yiwuwa a yi amfani da kuma alƙaluman zaɓen da ba su shigo daga ƙasashen waje wurin canza misali akalar ainihin alƙaluman zaɓen da ake so a canza. So wannan wata tana yiwuwa a yi amfani da ita ta wata hanyar, kuma amma yana da amfani domin tunda ƴan ƙasa ne suke zaune wasu ƙasashen, kuma sun sha koke-koken cewa a ba su wannan damar, kuma yanzu ga shi an ba su. to yanzu da sai mu kace daga to cewa wannan dama ce mai kyau wanda kasashen da suka fi Niger ma arziki da kuma dama da kuma ainihin yawan jama'a su ma su yi amfani da irin wannan damar wurin ba ƴan kasar su da suke kasashe a wurin kada ƙuri'a idan lokaci yayi.
Malam Tijjani Muhammad Nasir kenan, malami a kolejin kimiyya da fasaha ta jihar Jigawa. To a jamhuriyar Nijar din har ila yau ƴan adawa sun yi ikrarin cewa sun gano wasu mazabo na bogi da aka samar a zaben da ya gudana, waɗanda suka ci an kirkiro su ne domin a taimakawa jam'iyya mai mulki, ko da yake hukumar zabe ta Seni ta musanta wannan zargi. Ga wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Azende et dans bien d'autres régions, les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs.
Shugaban jam'iyyar IDR Tabbat Ahmad Abubakar Sise kenan kusa a kawancan Kofa lokacin da yake karanto sanarwar jam'iyyun adawa domin bayyana rashin amincewar su da abin da suka kira yunkurin magudi wanda suka dora alhakinsa a wuyan hukumar zabe Seni da zummar ba dan takarar jam'iyya mai mulki damar cika gurinsa na lashe zabe a zagayen farko. Alhaji Rabiu Gwanda na jam'iyyar MNRD Hankuri ya mun karin bayani.
Zabe dai wuni guda ne ake yin shi a kasar Niger. Sai gashi ta kai mu gamin ga an yi shi cikin kwana biyu. Lalle president ɗin Seni ya huddo takarda wadda zai ya ba da izinin a ci gaba da zabe ra kwana na biyu. Amma abin mamaki bai hadu ba gari da wani gari da wani gari ne, kuma bureau de vote mazaba kenan guda nawa ke da kai waɗanda ba su samu ba su kai zabe. Kenan wannan ma kadai yana buɗe hanyar a yi sace-sace a yi abin da aka dama. Ina iya baka kwatamci kamar yanzu mun ji a jihar da magaran a saninmu biro 2,085. Yanzu sai aka waye gari aka huddo mu biro 7,500. To dole sai mun yi bincike mun samo duka inda wannan abubuwa suka huto.
Da na tuntuɓi mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe Hajja Maryama Katambe ta tabbatar min da cewa wannan zargi ba shi da tushe. Sannan ta ƙara da cewa runhuna 5,085 ne kawai Seni ta aikewa kayan zaɓe a Damagaram.
Seni muna aiki mun rantse bisa Qur'ani. Kenan ba mu tare da wanga ɓangare ko wanga ɓangare. Kuma wanga zargi da suke nan suna yi. Ina tsammani su kwantar da hankalinsu. Kaga batun wangana na Zandar da ake ce an ƙara bururuka. Mu biro da ke gare mu a Zandar da ƙa'ida ta tsaida da OIF ko da sun kakare binciken nasu 5,085 ne. Jihar da Magaram kuma da mun kai kayayyaki ma kasan da ake ce ma kolizari da ake yi a kai cikin region to na biron ga 5,085 din ga shine mun kai. Kenan yaya za a yi a ce deja ana cewa wani kaya busto yaya za a yi yanzu an can da bururuka da sun kace yaya za su yi aiki babu kayan aiki wanga ɗaya ne.
Yanzu dai hukumar zabe na ci gaba da bayar da sakamakon da ke shigo ta sannan a hankali, inda a wajejen karfe 2 na azahar ta bayyana sakamakon wasu daga cikin mazabin yankunan Zandar da Doso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga headquarter hukumar zabe ta ƙasa Seni wato Palais de Congrès da ke birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To yanzu agogonmu na cewa karfe 10 na safe ne da kusan minti 19 a nan birnin Washington DC. Ga Halima Jumarau da shirin noma.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan marece, assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. To yau mun kawo ƙarshen tattaunawar mu da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa na cibiyar nazari da bincike akan harkar noma ta ƙasar Niger kuma malami a sashen koyar da ilimin aikin gona a Jami'ar Maradi. A ƙarshen tattaunawar Dr. Ibrahim Bukari Bawa ya yi kira ga manoma da gwamnati da 'yan kasuwa na ƙasar Jamhuriyar Niger tare da ba su shawarwari.
To ni kiran da nake yi na farko ga manoma, a gaskiya ga manoma akwai kusa'o'i da zama noma ya su bima yankin noma ya zama na kamar kwantara ne. Ga yanayin wurina da yanayin damuna ta ya kamata a tsara abin da ke yiwuwa a rika lissafi a bayyin abu ido rufe a rika lissafi kuma a rika neman shawarwari kuma a rika saurarawa kuma idan kamar su wani takin zamani su wani takin gargajiya abin da ya kamata noma da kamata a ce sai damana ta abin horo ba za a kula da gona ina a ƙara tashi sai a bada ƙarfi aikin na arkan shi cikin nutsuwa na biyu manoma su haɗa kansu da ƙungiyoyi inda yanzu an kaɗa wani takin zamani su wani iri mai nagarta mai gaugawa su wani magani na ƙwari da sauransu in aka yi ƙungiya ana yi a susu a sa ɗan kuɗi wata gida a samu kawai ya taimaka a zo a yi wani ɗan shago na sai da kayan wanda mutumin da maimakin da sai ya yi kuzo wata 15 ko 20 ne zai nemo ina an kama shi kusa ina su tsara kansu inda zai su yi tsari na aikin gona kuma duka abin da manoma tun da shi manomi duk abin da yake bukata ya kamata a ce ya zo kusa da shi kuma wasu yi ƙungiyoyi za su samu wakilai wanda suna iya zuwa inda su ba za su je ba don a kai kwace-kwacen su don a samu maganin wannan kwace-kwace bayan haka wannan ƙungiyoyi za su tallafa musu wajen sai da kayan gonan ma suna iya tsara kansu da kansu inda yanzu akwai tsari na mangaza na waranta da wani inda duk abin da aka noma a kawo aji in ya yi tsada a sai da shi daraja ka wannan fasahohi na aji yayin da ya kamata kenan akwai hanyoyi ba tsaya za a yi ba ana kuce-kuce shi dai aikin gona shi magada kuma daga hanyar wannan zamu ci gaba kenan wannan sana'ar tamu ko mun gurɓace wuri da aka samu ko mun kurakuran da ke da kai ita dai ya kamata a ba ƙarfi kenan kal a gashi a ba da ƙarfi wajen wannan tsari wajen gwamnati aikin da ake a ci gaba da karhuwa shi saboda a gaskiya a kowane abubuwa da manoma ba su iya maka su kamar yanzu na muku zancen takin zamani don dai an yi kokari an kawo takin zamani ana sayarwa a tsari na kaima amma mu watan mu Niger ya zamana in tana yiwuwa mu yi shi mu da kanmu don farashin kun gani can doko a mota sai an yi wani to amma an biya kaza wane ne da sauransu kan yanzu ya zamana cikin kasuwa an a yi shi a nan bakin kamfani in dai tana yi ba da sai yana hanyoyi ne wanda ya kamata a ba da kai kuma wajen kasuwancin kayan gonan ma ya kamata a kama tsari kamar yanzu a tsara kasuwar kayan gona yanzu na muku zancen wani tumaki da sauransu ina ji da wuya ka samu wanda zai kawo wani ɗan kamfani ila dole sai a ɗan tuntuɓa an ɗan tsara kamar an ɗan gwada masa hanyoyi to kuma kayan gonan ma taki ya kamata ba taki ba iri ya kamata ya gama duniya tunda yanzu na ɗauka muku iri da ake noma ga manoma a gaskiya a Niger ban san ba su kashi 100 in ma samu manomi ko 15 ko 20 wanda suke amfani da taki da iri na zamani kenan ana iya talhara wani iri duk inda aka san an samu matsalar abinci shekara ta biyu a biyo da baya da wannan taimakon iri na zamani wanda zai taimaka wa mutane da sauransu to wajen kasuwar kayan iri kayan gona kamar wannan kayan gandari da ke muku noman rani wani lemu wani wani ya kamata a diba ko da doka ce za a sa duk inda an nuna wani ne wani su kayan da ake kawo daga wani su kasashe ma suna ma ɓata rayuwa suna kawo ciwo-ciwo da sauransu da wani fikarin ma ba san ba kan gari da sauransu kuma Allah ya ba mu ga mu da ɗan mangoro ga mu da ɗan gwaba da sauransu a daidai ba ko ba da ɗan kaɗan ne a fara nuna musu hanya tunda su kuma ne manoman ba su taimaka ma manoma wajen sai da kayan aiki kuma su taimaka musu wajen sayar kayan aiki wannan ƙungiyar suna aiki hulɗa da kamfuna inda zai zama abinda manoma suka noma zai shiga kamfuna a yi aiki kuma tunda in ka diba cikin gida yanzu ni wani bi kwatanta biyu yanzu ba a cikin abin da zan cikin ci toye menene na Niger ana na ci abinci na yi wani menene na Niger a rika diba ya zama na duk cikin abin ɗan Niger zai ci ko a bariki ko a babban birni ya zama na ni ya diba cikin wannan abincin zai ci a ce dai Niger ta ba da ko kashi ko rabi ma dai nan kenan zai za a san an taimaka ma shuna ɗan kasuwa su ma su ba da ƙarfi tunda ana zancen kamfuna da sauransu wajen hulɗa maganin kayan gona wajen hulɗa takin zamani suna iya ba da gogoninsu ko kuma da goyon bayan gwamnati wajen safar kayan gonan wannan da sauransu wajen saye da saidawa suna iya karɓar hulɗoɗinsu da ƙungiyoyin manoma su ba da ƙarfi wajen wannan ya zama na mu ma dai muna da abin da zamu huta tun da zan kundi kasuwanci na Niger abin da ke shigowa Niger wajen abin da muke ci ya yi yawa da abin da mu muka noma ma kanmu sai a ji a ɗauko abu can wasu ƙasashen waje a kawo zuwa sai da mana nan shi ne muke tucci namu na nan bai sai wani ci a wani kenan a daidai ba a gani ita Niger a ji a ɗauko abin da babu a Niger amma kuma duk abin da ake a ƙasar Niger a ƙarfafa akwai project suna nan amma project wani bi kawai project zai iya fiye da wani aiki doka guda lahiyayya ta gwamnati ta yi aikin sauyi wajen nawa wadda take gyara manoma take gyara kasuwancin kayan gona da sauransu sai kuma godiya da damar da kuka bani na makaɗin tattalin na wannan hira gaskiya na ji daɗi kuma na ji dai na ɗan fitar da ɗan ayyukan da nake tayar da su a yanzu dai
To baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan baki ɗayanta da fatan kun saurara da kunnuwan basira kuma kun anhwana da bayanan da Dr. Ibrahim Bukar Bawaye makonni yana yi ta cikin wannan hili na noma tushen arziki. Sai makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bukar Bawa wanda muke yi magodiya da wadda ta hada mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai an jima kaɗan idan mun sake haduwa da ku cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To kafin mu je ga labarai a takaice ga wannan sanarwa.
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin. Kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice.
A jamhuriyar Niger sakamakon farko-farko na zaben shugaban kasa ya nuna shugaba Muhammadu Yusuf yana kan gaba amma tuni ƴan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako. Sakamakon gidayar da hukumar zaben kasar ta bayyana a safiyar yau Talata ya nuna shugaba Isu yana kan gaba da kimanin kashi 40 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, yayin da Hamma Ahmadu yana da kashi 20 cikin 100 sai kuma Saini Umaru yana da kashi 12 cikin 100. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce shugaba Pierre Nkurunziza na Burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin ƴan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda ya ɗauki kusan shekara guda yanzu ana gwabzawa. Mr. Ban ya bayyana haka ne yau Talata bayan da ya gana da shugaba Nkurunziza da shugabannin adawa da kuma kungiyoyin al'ummar ƙasar ta Burundi. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce duka sassan a rikicin siyasar ƙasar sun amince za su shiga tattaunawa da kowa zai shiga. Yau Talata ƙasar Siriya ta bada sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da Amurka da Rasha suka gabatar wanda zai fara aiki a Asabar mai zuwa. Wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojin ta za su ci gaba da fafatawa da kungiyoyin ISIS da Al-Qaeda da kuma waɗanda suke alaka da su. Shirin tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka gabatar bai shafi waɗannan kungiyoyin ta'addanci ba, kuma duk wata kungiya an ba ta wadi zuwa Juma'a ta bayyana matsayarta dangane da wannan shiri na tsagaita wuta. A siyasar Amurka kuma hamshakin attajirin nan Donald Trump wanda ya samu nasara a zaɓukan share fage da aka yi a jihohi da suke arewa maso gabashin Amurka da kuma kudu maso gabashin Amurka yanzu ya yunkuro na samun nasara daga yammacin Amurkan a yartinken da jam'iyyar Republican za ta yi yau Talata a jihar Nevada. Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a na baya-bayan ya nuna Trump yana da kan gaba da sauran abokan takararsa da kamar kashi 40 cikin 100, yayin da ƴan majalisar dattijai biyu Marco Rubio da Ted Cruz suke fafatawa na zama na biyu, su ma kowanne yana da kuma kashi 20 cikin 100 na wato ra'ayoyi da aka tambaya. Magoya bayan kamfanin Apple kan kin amincewa da kamfanin yayi kan buƙatar hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta gabatar mata ko gabatar masa na neman ya bude wayar tarhowar da ake zargi da kisan gilla sun ce za su gudanar da zanga-zanga a fadin Amurka.
Masu sauraro abin da ya saka kenan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai anjima za mu sake dawowa da izinin Allah inda za mu so mu jira ra'ayoyinku kan yadda aka gudanar da kada ƙuri'a a jamhuriyar Niger. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai injiniyanmu Jonah Cummins, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka amma kada ku gusa ko ina domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.